فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sha uku ga watan Rajab shekara ta 1445 hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 25 ga watan January shekara ta 2024 miladiya. Muna darasi na 23 daidai a cikin karatun wannan littafi mai albarka Riyadus Salihin na Imam An-Nawawi, Allah ya masa rahama. A yau insha Allah za mu tashi hadisi na 22, hadisin Abi Nujayd bi dhammin nun wa fathil jim, a cikin kitabu At-Tawba, babu At-Tawba. Imran bin Husayn Al-Khuza'i radiyallahu ta'ala anhuma أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدد عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. من أشكين باب دكي مغانا أكن توبة ده حديثان دسكي قدي تروى إذوى غتوبة غا الله تبارك وتعالى. ونكرن تحديثنا ندوبو ميز أو hadisin Isar Ka'ab ibn Malik, Allah ya yarda da shi, irin ibtila'i da jarabawan da ya gamu da shi, da kuma irin tuban da ya Allah ya karɓi tuban shi. Yana da kyau mutane su gane cewa ita fa tuban, in ka tuba ba dole bane Allah ya karɓa, sai ya ga dama. So shi yasa idan mutum yana tuba ya roƙi Allah ya karɓa, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wani ya tuba din Allah bai karɓa ba, wani kuma ya tuba Allah ya karɓa. Shi yasa ake kawo mana hanyoyi da bayanai akan irin tuba da wasu magabatan mu suka yi, mu ma kuma dan mai koyi. Abi Nujayd ɗaya ne daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake da ɗa mai suna Nujayd. Wannan sunan ba mu fiye sa shi ba, mu Hausa Fulani, amma Larabawa suna sa Nujayd, ba Najid ba, Nujayd. Abu Nujayd alkunya ne. Mai sunan shi ne Imran bin Husayn, Imran ibn al-Husayn. Akwai Husayn bisin na Hassan da Husayni, akwai kuma Husayn bisad, da haka wannan Imran ibn al-Husayn ne. Kun sani ba, kun taɓa ganin wani bahaushenmu mai suna Husayn? Yawanci Husayni ake sawa, kuma yawanci mu anan duk wanda kaje an ce da shi Husaini to da sinun ne ko dan uwan Hassan kenan da wahala kaga Husainu ba Hassan din sai yan biyu in kaji Hassan galiban to lalle akwai Husainin sa in kaji Husaini galiban to lalle akwai Hassan din sa amma na abun mamaki duk wanda aka sa masa suna Hassan da Husaini ai sai a ce saboda yan biyu ne tau'amaini ne twins da larabci tau'amaini to amma Hassan da Husainin da ake musu takwara ƴaƴan gidan Ali bin Abi Talib ƴaƴan Fatima su fa ba twins bane yaya ne da kani kamar yanzu kana da waya yana ya girme ka da shekara biyu shekara uku shekara hudu to su ma haka suke Hassan din shine babba Husainin shine karami tsakanin su ya kai shekara biyu ma normal haihuwa da ake ne da haka in ka ji ana Hassan da Husaini yan gidan Ali bin Abi Talib ba wai ana nufin yan tagwaye bane ba to kenan ya halatta mutum haka ma ya sa wa ɗansa Hassan suna ne mai kyau ai ko da ba ɗayan ya sa masa Hassan ko ba ɗayan ma ya sa masa Husaini tunda ai waɗanda ake cewa Hassan da Husaini ai ba tare aka haife su ba abu na biyu duk wanda aka haifa masa ƴaƴa biyu ba dole ne fa ya sa masa Hassan da Husaini ba dan wasu sun ɗauka cewa in ka samu ƴaƴa biyu ko automatically kafin ka samu suna ma Hassan da Husaini wai hadda wani wai Hassana da Husaina ai hakuri fa ka taba jin a cikin sahabbai ko tabi'ai wata Hassana da Husaina to Allah ya musu albarka da Hassana da Husaina duka Allah ya musu albarka amma dai bahaushe ne kawai ya murde abin da kawai ya juya shi mai da shi haka Hassana da Husaina ƴan tagwaye na kan ga dama ka sawa Hassana bayan shekara biyar ma goma ma ka dada haifan yayyanta guda biyu uku ma ka sa Husaina in kana so ko Hassan ko Husaini dan ka ba dole bane kuma ka ga dama an haifa ma guda biyu za ka iya sa musu Abubakar da Umar eh wai har fa kokarin ba wuce ba in an haifa ɗaya namiji ɗaya mace sai a ce namijin Hassan macar kuma Husaina ce to inda wani zai ƙibin wannan ya sa wa matar Bilqis namiji ya sa masa Musa yayi ba dole bane in an haifi ƴaƴa guda biyu ƴan tagwaye ba dole bane sai an sa musu Hassana da Husaina ko Hassan da Husaini ba dole bane kuma na gaya muku waɗannan dai in dai ƴaƴan gidan Ali bin Abi Talib ne ake magana su ake yi wa takwara to ka gaya wa kowa ba ƴan tagwaye ba ne uwa da ƙani ne kawai Allah ya sa kun gane yanzu in an maka haihuwa ba ma sai an jira sati ya yi ba in dai ƴaƴa biyu ne kawai an gama samun suna to amma yana da kyau mutane su canja abin wani ai haifa masa ya canja kawai ɗaya ya zaɓi wani suna ya sa masa ɗayan ma ya zaɓi wani suna ya sa masa shikenan duk da dai za ka rinka ganin su a tare tunda tare aka haife su amma dai ba dole sunan su ya zama iri ɗaya ba za ka komin su tare in za su ɗinka kaya iri ɗaya suke yi in za su yi aure ma sai a ce ɗaya zai jira ɗaya in za a je aikin hajji ne da umara to in dai ɗaya ya samu kuɗi kuma ɗaya sai dai ya jira to Allah ya mana afuwa Nujayd Imran ibn Husayn kun ji ku bi sad ku ibn Ubayd ibn Khalaf ibn Abdi Nahm ibn Hudhayfa ibn Juhayna ibn Adira ibn Jubaysha ibn Ka'b ابن عمرو kuma da Ibn Manda da Abu Nu'aym suka faɗa salsalan sanadin sunan shi kenan. Al-Khuzai Al-Ka'bi, Allah ya dade shi. Yanzu muna magana ne akan wani sahabi ne babba, wannan shine sahabin hadisi mai suna Imran bin Husayn. Imran jama'a, Imran bil ayn ne, ba Imran ba. Wa Maryam ibnati Imran, Imran in an ce Imran, Alhaji Imran bai daidai ba, Alhaji Imran bil ayn. Maryam yar gidan Imran, Imran dan gidan Husayn. Husayn to nan karwa ne aka zamu ta faɗa ai, tunda sunan larabci ne ba na wasu bane, sai mu faɗe shi larabci. Ko Hassan da ake faɗa ai kuskure ne, ba Hassan bane, Hassan shine daidai. Hassan Al-Hassan, Al-Hassan al-Basri, Al-Husayn bilha, ba Hassan ba, ba Husayn ba. Yawwa, wannan Imran bin Husayn sabu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, Allah ya masa arziki, ya samu ya je ya kukuka da yawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab ya aika shi Basra dan ya je koyar da addini, malami ne a cikin sahabbai mai ilimi, musamman aka tura shi Basra, kasar Iraki, ya je yufaqihu an-nas, ya koyar da mutane ilimin fiqihu, ilimin addini, da yanda ake yi malam. Idan aka samu malami a gari ko malamai a gari, to shugaba, gwamna ko sarki, amiri, to sai duba garurrukan da ba su da malamai, sai a samu wani, sai a sponsorin ɗinsa a ɗauki nauyin shi, sai a ce ka koma gari kaza da zama, ka je ka karantar da mutane addinin musulunci. Sai mutum ya tattara kayansa gaba ɗaya, sai ya koma wancan garin, sai a karɓe shi hannu bibbiyu, ya je karantar da mutane. Shi yasa za ku ga yawanci garurrukan inda suke ko, to ba a jahilci. Amma mu duk wanda ya tashi a Kano, a Kano yake. Yanzu ku duba malamai a nan Kano, malamai dai, malamai da yawa, da ɗaliban ilimi da yawa, ba za a iya irgawa ba. Amma wallahi da zai fi minti 40 za ka yi ba, ko minti 30 ko awa ɗaya a nan jihar Kano. Bilal ji mu mallam, in ka ga baƙin jahilcin da wasu mutanen ƙauyen suke ciki, sai kai kuka. Yawanci hasken da'awar gaba ɗaya a nan cikin gari ake yi. In ka ga an yi ƙoƙari, an je an yi wa'azi, wasu ne ɗaiɗaikun mutane, shi ma wa'azin maguzawa ne, sai a shigo da maguzawa cikin musulunci, amma a rasa malamin da zai ci gaba da koya musu alwala da tsarki da addini. Kwanan nan wani yake gaya mu, wani ina gaya muku tasku da baƙin ciki da damuwa, yanda muka bar mutanen ƙauyenmu suke suka lalace da jahilci. An zo ana maganar tsarki a wani ƙauye ne nan kusa fa, sai suka ce wai meye tsarki, ba ku san ɗahara ba, su ba su san ɗahara ba. Yanzu ku li imajin ka ce a ce a nan jihar akwai wani wadda a wani ƙauye a ce bai san tsarki ba. To kwanan nan shi ma wani ɗan uwa ya ce mun, ya je wani ƙauye, gaba ɗaya mutanen ƙauyen, duk ƙauyen ba wanda ya iya fajiya, ya tara su a gindin bishiya, ya fara koya musu alhamdulillah, kuma duk musulmi ne, amma wallahi ba su iya karanta fatiha ba. Mun zauna a cikin birni muna taraddi, wani ya iya, wani bai iya ba, wani ya yi kaza, wani ya yi kaza, muna ta cin dunduniyar junanmu. Mun bar jahilan cikinmu suna mutuwa da jahilci, kana tsammanin waɗannan mutanen suka mutu a haka Allah ba sai ya tambaye masu ilimi masu da'awa da masu mulki ba wallahi sai Allah ya tambaye ku duk wanda yake dan kauye ne a nan jihar ya san inda aka watsar da kauyuka ba a damu da da'awa ba kuma ka tsaya ma kai tunani yanzu a nan cikin jihar Kano mutum nawa ne kungiya nawa ne suke fita ma su je su yawo ma azai su da'awan su wani wai malamin ma an kira shi ma baya zuwa in an gayyace shi ma ba zai je ba shi yana birni kawai shi ba zai je kauye ba shi da 'yan birni yake mu'amala an kuma kyale su ana ta kashe kuɗi in an samu kuɗin a cikin birane mutanen kauye kuma an ba su cikin duhun jahilci ba su yi alwala ba ba su yi tsarki ba matansu ba su san wankan janaba ba ta ji da kyau to su yanda suke yi sai a ɗauki mutum a ce je karanta yanzu kaga a Madina yake Umar Chanchat ya ɗauki wannan Imran ibn Hussein ya ce ka koma Basra ka je ka ta karantar da mutane addini kuma haka ɗin ya bi umarni to amma yanzu sura sun canja al'amuran sarakunan da gwamnonin ba wannan ne a gabansu ba yaushe wani sarki zai kira ka wai ka je wani gari wai kai wa'azi kai da'awa sai dai in kana ma wa'azin in ba su abu a je a ziga a ce a je a hana wancan malamin sun iya hanawa kan amma dai ba su iya turawa a je a yi ba it is really bad and very unfortunate wallahi kuma bil munasaba sarakunan duk da suke daura rawanin nan duk sarakunan musulunci ne mu a wajenmu muna daukan sarakunan musulunci ne dan ba na dan bature bane to ya kamata su rinka suna wato suna wakiltar musulunci suna yin abubuwan da za su promoting Islam suna ba wa addini kariya in an taba addini su yi magana saboda rawanin su na musulunci ne sandar da take hannunsu sandar Sheikh Usman ibn Fodio ne Sheikh Usman ibn Fodio malamin addini ne sarakunan mu ba 'yan siyasa bane ko kun fi kusa da masallaci kun fi kusa da da'awa haka ya kamata a kiyaye a yi taka tsantsan a taimaki musulunci da damar da aka samu kada a mai da abun fiwa gargajiya kuma mu koma hannun wasu su suke sarrafa mu suke juya mu kuma wannan yake nuna yana da kyau malamai ko in ce sarakuna ya zama suna da alaka da malaman addini watanin wani sarki ya tura wani malami wata jiha wata ƙasa ko wani ƙauye ya ce malam wani a koma wuri kaza a je a koyar da su addini in ma ba za ka zauna gaba ɗaya ba ka je kai shekara biyar in ka dawo sai mu canja wani a ɗauki nauyin albashinsa da abin da zai ci da abin da zai sha da iyalinsa da haka za ku ga musulunci ya yi da amma wallahi idan ba a da'awa za mu yi ta mutuwa ne mutanen ƙauyenmu suna mutuwa a cikin daji suna mutuwa a cikin jahilci ku riƙe wannan da haka Umar ya tura shi zuwa Basra ya je karantar da mutane addini Muhammad ibn Sirin ne yake cewa لم نرى في البصرة أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على عمران بن حسين كاجمالا دا عمر يتورش يجي غرم بصرة سيدي إذا مشيني نمبوان محمد بن سيرين يكي تشان دق غرم بصرة قبات يا بنقوان متن قدات يا دي يئس أتي أم بي بي تاشي أسمد عمران بن حسين با kaga amfanin da'awa yaje yana yadawa yana karantarwa ya zama shine malami a garin kuma ina so na ga duniya su sani cewa samuwar malami ɗaya a ƙauye ɗaya wallahi ba ƙaramin alheri bane kamar wata ne a cikin duhu malami ɗaya da za ku tura shi ƙauye yana kan aƙida ta musulunci ingantacciya yana koyar da mutane Qur'ani yana musallar juma'a yana makarantar islamiyya yana karantar da su samar da shi a wuri guda ɗaya babu alherin da ya fi wannan to amma ba a yi shi yasa mutanenmu na ƙauye suna cikin jahilci an manta da su duk wani abu na cigaban addini ba a lissafin su gaba ɗaya akwai wani ƙauye da aka nuna mu a nan cikin Kano yake a ɗanfare da Kano yake wani yaro ne yake gaya mu yace wallahi malam gurin gabaki dai babu masallacin juma'a kuma gabaɗaya mutanen gurin ba sa sallar juma'a in kaga sanyi juma'a to sun shigo birni ne ina nan nan ƙasa can ka je birgit din nan ka sauka can ƙasan birgit ka shiga gurin duk kewayen babu ba islamiya ka je ka tarar da al'umma sun fi mutum dubu ɗari nawa makarantar islamiya ƙwaya ɗaya babu amma masu kuɗinmu suna nan suna samun manya-manyan tituna suna sayan filaye biliyan kaza miliyan ɗari kaza suna gina mall-mall hawa-hawa ana alfaharin gina malls-malls shopping malls shopping complex ana ta yi amma mutane suna nan ba su da masallacin da za su yi sallar juma'a akwai wani ƙauye shi ma a wani ƙauye a can shi ma da na tarar duk ƙauyen gaba ɗayan mutane ne sun fi shekara 70 a wurin amma wallahi ba sallar masallacin juma'a sai mun kai masallacin juma'a ana ginawa na ce to mutanen garin ya suke wani ya ce to malam wa zai ji to zaka wayi gari baka da kuɗin mashin ɗin da zaka iya zuwa ka je sallar juma'a ba za ka je ba na ka ta faɗi a kan shi a yayin da muke alfahari da gina gidaje alfahari da auren mataye jajaye alfahari da abubuwa yes mun bar addini ya mutu batta maganar gidan marayu batta maganar rijiya da za sha ruwa wallahi akwai ƙauyen da muka je agwagin garin a nan suke shan ruwa jakunan garin a nan suke shanun garin sai su haɗu da su da mutane da dabbobin garin nan suke haɗuwa wani kududdufi ne yana shekara da ruwa nan suke ɗiba muka tambaya muka ce to ku ya kuke da wannan ruwan suka ce wallahi alimin suke sa masa in sun ɗiba in sun je gida kaga saniya tana sha tana fitsari a ciki kaga jakin garin yana sha yana ɗiba kaga agwagi suna ta yawo akai agwagwa wallahi malam kuma nan cikin jihar Kano suna ta ɗiba irin jarkoki yalo ɗin nan ashe wai in sun je gida sai su sa shi a randa sai su saka alimu in yayi sanyi yayi ƙasa sai su tsiyaye sai su je su sha in banda ma ɗan ƙauye Allah yana son sa ba ai da sun fi kowa mutuwa wallahi ciwo to amma Allah yana son su sosai ɗan birnin mu Allah yana son su amma dai wato Allah dai so da haka Imran bin Hussein da ya je Basra ya yi ta da'awa yana ta karantarwa Ibn Abbas ya ce duk garin Basra ba wanda ya kai shi in dai za a ce babban mutum to ba wanda ya kai shi abu na uku Imran bin Hussein yana cikin mujabu da'awa in ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya addu'a shi yana cikin waɗanda in ya roƙa Allah yana karɓa Imran bin Hussein an samu fitincinu da suke ta faruwa a tsakanin sahabbai bayan mutuwar annabi shi kan bai halatta ba bai shiga ba ya ware gefe kanshi ya ware kansa gefe shi kadai yana da hadisi da ya jiyo daga annabi wanda riwayarsa ce ta sa shi kadai da ya ruwaito daga manzon Allah 180 hadisai sun kai guda 180 Bukhari da Muslim sun ruwaito guda 8 a ciki Imam al-Bukhari ya ruwaito 4 Muslim ya ruwaito guda 9 shi kuma daban Imran bin Hussein in baka san shi ba wannan bayanin sa ne saboda daren da ka ji shi ka san waye ne wali ne cikin waliyan Allah ka san cikin sahabbai akwai waliyai amma su walitakan su gaskiya ba irin tamu bane ta cin kasuwa a kaga ai karewar walittaka in yi addu'a na karba to me yake nema wajen wali bayan ya roki Allah ya karba ba to Imran bin Hussein wali ne in yi addu'a Allah yana karba abu na gaba Imran ibn Hussein yana cikin sahabban da idan ya hadu da mala'ika a hanya sai mai sallama mala'ikun Allah suna masa sallama tusallimu alaihi almala'ika wannan mutum ne fa kaji mutum ne sahabi na annabi amma saboda matsayinsa da darajarsa mala'iku suna masa suna zuwa su yi masa sallama yayi rashin lafiya ne wata rana mala'iku suka zo gaishe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar wannan kaji auliya wallahi mala kaji bayin Allah ciwo ya kwanta yayi mai tsanani yayi tain lalas irin abun da wuta din nan in yayi kumburi yayi biwa ko yayi ruwa a sa wuta a fasa abun a kone ciwon yayi tai ciwon sai warke sai dawo ciwon sai warke sai dawo aka ce an dade ba a samu sahabi mai hakuri irin Imran bin Hussein ba bayan wannan Allah ya darbe shi da wani ciwo a cikin cikin sa kitse ne yake taruwa ya cika cikin kamar mace mai ciki tun a lokacin ake tiyata an shayi wa Imran bin Hussein tiyata ayi tiyata ayi ta debo kitse ana zubarwa kawai ina gaya maka wannan dan ka sani in Allah ya darbe ka da wata larura ka sani akwai wanda sun fika matsayi a wajen Allah su ma Allah ya darbe su Imran ibn Hussein cikin sa fasa cikin ake yi a ta debo kitse haka kawai na banza ayi ta zubarwa kuma bayan wani lokaci ya dade tsurowa an yi masa gado saboda baya iya tashi sai dai shekara 30 yana jinya yana kwanci akan gado shekara 30 malam ba wata 30 ba ba sati 30 ba ba kwana 30 ba ba awa 30 ba ba sekon 30 ba shekara 30 yana kwanci iya ta hakuri yana istighfari yana tuba zuwa ga Allah daidai da rana ɗaya bai taba nuna gajiya wasu ko yana ga me yasa Allah ya masa haka ba hakuri Imran ibn Hussein ya jure ya daure wata rana wani mutum ya shiga wajensa gaishe shi ce ya amanu jayid alkunyarsa ne ya ce wallahi ba abin da yake hana ni in zo in gaishe ka wato ba na jin daɗi in na zo na ga yanayin jikinka ɗin nan sai ce ayya ya kai ɗan uwana kar ka zauna ka tafi kawai tunda kana shiga damuwa idan ka gani ya ce na rantsa maka da Allah ɗaya matukar Allah haka ya so yake so ya gani to ina shaida maka wallahi ni ma ina so na gani haka yanda Allah yake so ya gani Allahu akbar ya ce daidai da rana ɗin ban taba da na sani ba da damuwa ba haka Allah ya ga dama yi ni ba ba komai tunda ina da rai ina rayuwa alhamdulillah kawai kar ka zauna Allah zai baka ladan gaisuwa ka tafi abinka wani abun mamaki malam wannan aikin da Umar ya sa shi dan Khattab ka duba bin umarni duk ciwon da ya bai dawo Madina ba a nan garin Basra din ya mutu sai da ciwon ya kashe shi murus a wannan wurin shekara ta 52 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana cikin da'awa na farko aikin da'awa ne ya kai shi garin Basra ya yi ta ciwo ya ta cuta kuma ya mutu a cikin garin Allah ya ji kansa to wannan shine sahabin da ya rawaito mana wannan hadisi yace na mana anna mar'atan min juhayna wata mace daga kabilar juhayna a riwayar muslim waja'at imra'atun min ghamid wata mace ta zo daga wani guri ana ce da shi ghamid nan kuma min juhayna ghamid din wani wata kabila ne a juhayna sunanta khawla bintu khuwailid khawla bintu khuwailid kamar yadda wasu malamai suka faɗa Allah ya musu rahama ita ce ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu suka ce Ghamidiyya sunanta wasu suka ce Abiyya bintu Farj haka dai suke ta sabani ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa iya qubla min az-zina malan kaji kawai sai gaci ta zo gaban manzon Allah tana da ciki bum na zina. Hubla, kalmar hubla ana nufin tana da ciki, da cikin ma har ya girma amma ba aure ta yi ba, kuma ta yi shahada ta zo ta ce bari ta tinkari annabi a haka. Ta zo ta same shi tana zuwa bata ce komai ba, ta ce ya Rasulullah asabtu haddan, ya annabi na cancanci ai mun haddi, na aikata abinda ya zama wajibi ne ai mun haddi, shine na zo ka kashe ni. Fa aqimhu alayya, ka tsayar mun da wannan haddin. Idan ta taba aure kisa ne, idan bata taba aure ba to kuma sai an yi mata tsumagu. Na zo ne ka tsayar mun da wannan haddi, ka tsarkake ni saboda kada wani datti ya bi ni a lahira. Duk bawan Allah na ƙwarai idan ya aikata laifi, Allah Allah yake yi ya samu fai ya rabu da wannan laifin a duniya kafin a je kiyama. Dan duk laifin da ka kuskura ka je gaban Allah da shi, akwai fa damuwa. Shi yasa aka sunnanta mana tuba, aka sunnanta mana istighfari. A riwayar Imam Muslim cewa ce ya Rasulullah tahirni, ya manzon Allah ka tsarkake ni, ashe jama'a aikata zina kazanta ne, aikata zina saƙo ne, aikata zina laifi ne, mai aikata zina yana buƙatar a tsarkake shi, kana cikin dauɗa, kana cikin datti, dattin da baya bari a shiga aljanna. Ki ji da kyau, ka ji da kyau, wanda yau suka mayar da zina ta zama musu yanda ka san su daga kofin shayi su sha, ko damuwa ba sa yi. Kwanan aka yi mota fatawa, wani ɗan uwa yake cewa yana cikin tashin hankali, yana cikin damuwa. Yarinya ce ƙarama, ƴar garin nan, yarinya na duka wuce shekara 17 18 ba, ta je ta yi zina da wani tana cikin jinin haila. To abin da ya kawo zancen shi ne, sai da ta gama aikin banzan nata sai ta ce mai tana haila, sai ya yi ta faɗa shi mazinacin, ya za a yi a zo ana haila ba a gaya masa ba, da yake wawa ne. Ta ce to wani abu ne, ita ba ta damu ba, ina so ku riƙe shekarun. Wannan ta faɗa hannun wani ɗan uwa ne, ya ce me ya kai ki kike aiki? Ta ce ai ta daɗe tana wannan abun ai, me ya ƙarshen zancen? Ta mai da zinar ɗabi'arta, iyayenta sun yi abandonin ɗinta, yarinya ƙarama ƴar shekara 17 18 ba ta kai 20 ba, iyaye ba san inda take kwana ba. Wani abu sai a garin nan malam, shi yasa na gan su a titi barkace barkace bila adadin kwanaki. Nan akwai yarinyar da aka mu nan tsallaken, ba nan ne dan bare ba, nan tsallaken nan akwai yarinyar da aka, wallahi ƙaramar yarinya budurwa ƴar wata jiha aka kawo mu ita. Na ce ina kike tuwa dan bare take, dan bare gidan mata ce kawai, ita tana zaune ne tana harka da dalibai. Na ce dalibai kuma, subhanallahi. Wata kawar ta ce ta ajiye ta, me take yi? Ta ce ba ta komai. Na ce ki gaya me yake yi? Ta ce kawai ita dai ba ta komai. Ina kike samun abinci? Ta ce kawai dai malam, kawai dai malam. Da ƙarshe abinda ta ce mutuncin ta take bayarwa ta samu abinda za ta ci. Idan ta shiga yunwa sai ta je ta bada mutuncin ta, in ta bada mutuncin ta aka bata abinda aka bata, sai ta siyo su taliya su kayan abinci sai ta ajiye, sai ta ci, in ya ƙare kuma sai ta fita. Ƙaramar yarinya ƙarama, in ka ganta kai subhanallah, ba su damu ba. To abinda za ka tambaya ina ubanta? ina uwarta, ina iyayenta, ina garinsu. Abu na biyu shine dama ashe yanzu yarinya ta lalata kanta za ta samu wanda za su zo su biya mata bukata? Akwai su dama ashe ana yi? To ku rubuta ku aje duk masifar da kuka ga tana samu mu, wallahi waɗannan zunubin da ake shiga ɗaki ana yi a ɓoye, ana ganin ana ɓoyewa Allah, shine Allah yake jaraba mu da bala'i. Tsada kawai a ƙasar nan ta ishe mu tsada. Tsadar abubuwa, duk abin da ka je ka ɗaga za ka tsaya sai hankalinka ya tashi. Ga yunwa nan ta tunkare mu, ga ba daɗi, duk abin da ka taɓa ba daɗi, duk wanda ka yi magana zaman haƙuri. Haka za mu yi ta rayuwa cikin baƙin ciki da ɓacin rai. Kar ka manta wannan ƴar wani ne. To ba a zo ma maganar tuba ba, ita tana ganin ma wannan ɗin kawai ba wani abu ba ne, shi ma kuma yana ganin wannan ɗin ba wani abu ba ne. Ta ce ka ɗahirni ka tsarkake ni ya Allah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan yana nuna cewa ashe in an yi wa mutum haddi, magun da za a yi wa mutum ɗari mazinaci wanda bai taɓa aure ba ko, to ya tsarkake shi daga zunubin. Wani zai iya tambaya ce, ah, to ita ba ga tuba ba, me yasa ba ta ce kawai ta tuba ba, me yasa ta kawo kanta ta ce a tsarkake ta? Wani zai iya tambayan haka. Abinda ta duba shi tuba gaskiya ba garanti. Wataƙila ta tuba Allah ya karɓa ko bai karɓa ba, ta cika sharaɗin tuba ko bata cika sharaɗin tuba ba. To amma haddi, in dai mutum ya je ba da jikinsa aka yi masa haddi, to garanti iya haddin da aka yi maka shi kenan me an zubar da wannan zunubin. Daga nan malamai suke istinbadi, duk wanda ya ci kuɗin wani 500,000 sai ya ce bai haƙura ba sai ya kai shi kurkuku an ɗaure shi. To in aka je aka ɗaure shi a kurkuku, kaga haddinsa, an yi masa haddinsa na kotun Bature kenan, ko ba su bane ba? Iya shekarun da ya yi ya ci 500 ɗinsa kenan. In ya fito ba za ka sake ci a biya ka ba, ko ana ci a biya? Ya gama biya. To taso kawai ta yadda tana cikin ƙazanta da datti, a tsarkake ta a yi mata haddi kurin. Idan mutum ya sha giya a yi masa haddi, ko kuma ya tuba, to ita ta fifita a yi mata haddin ne don ta fi samun kwanciyar hankali kawai, ta fi samun yaƙini. To bari ku ji abin da Annabi ya yi. Ta da cikinta, to da ciki fa ta zo ɓum, fada'a Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha, sai Annabin Allah sai ya ce ina waliyanta, majibincin wato al'amarinta mai kula da ita. Ya ce ga shi, ya ce fa ahsin ilaiha, ka je ka kyautata mata. Abinda nake yake nufi, ka je ka riƙe ta ka kula da ita, saboda kada danginta da ƴan uwanta su ce wannan abun kunya wance ta je ta tona mana asiri ƴar ƙabilarmu ce, bari mu je mu kashe ta. Ka san Balarabe? Balarabe yana wani ɗabi'a, in mutum ya musu abinda zai kunyata musu ƙabila, kashe shi take. Kuma su Larabawa a da, ka gani, ko da ba musuluncin, to su fa zina aibu ce a gare su. Mu yanzu ƙabilanmu ta yi zina, su a da an gaya muku ma ƴa cikakkiyar ƴa ma ba ta zina. Wanda aka san suna zina irin bayi ɗin nan ne, bayi su ne ake ɗaukansu a yi zina. Amma ƴa cewa suke a wata zinil hurra, yanzu ƴa cikakkiyar ƴa ce zina. To ku zo Najeriya ku ga yadda ƴaƴa suke zina. Su aibu ne zina a gare su. Kuma har yanzu ina gaya muku, duk zinace-zinacen da ake a duniya, to ƙabilar Larabawa akwai ƙarancin zina a cikinsu, saboda suna ƙyamar zina. mu kuma yau mutanen mu ga sunan kamar awaki, kamar awaki. Ai zina aibu ne, ai zina aibu ne mace ta bada mutuncinta, namiji yaje ya bude mutuncin wata mace ba matarsa ba. Ga Allah yana kallon ka, ba ka jin tsoron mutuwa, ka gamu da Allah. Ai an yi asara. Yace to ku je ku kyautata mata, saboda kar a samu waɗanda za su cutar da ita. Annabi ya tausaya mata, saboda yana ga ai ta tuba. Saboda a lokacin aka ce mutane suna kyamar zina, yau ga wata ta kawo kanta da kanta gaba Annabi ta ce ta yi zina. Annabi ya ce fa idza wada'at fa'tini, idan har ta haihu, ma'ana shine wada'at ulatul ahmali ajaluhunna an yada'ana hamlahunna wada'at haihuwa. Wannan yana nuna cewa alƙalai su sani, duk lokacin da aka kawo maka wata mai laifi tana da ciki, to kar kai mata haddi da ciki, saboda kada abin ya shafe ta ya shafi ɗanta. Duba wata hikima ta Annabi, idan ita ta yi laifi, to shi kuma ɗan mai laifinsa, to me yasa za a kashe ta a kashe ɗan? In ka kashe ta a lokacin, ka kashe hadda ɗan, to wata ɗan kuma wataƙila ɗan ya zama babban limami na juma'a. Daka idan ta haife ta cire ɗan a jikinta, to a zo da ita. Shikenan akan samu hukunci na fiqhu na shari'a cewa ba a yin haddi, daga nan aka san ba a yin haddi wa mace mai ciki. Wannan kuma hukunci ne da an yi ijma'i duk duniya gaba ɗaya, mujma'un alayhi. To yaya zai iya shan nonon wata daga ta haihu kuma a kashe ta? To wannan malamai sun yi sabani, wasu suka ce za a iya kashe ta, zai iya shan nonon wata ya rayu. Me dalili? Suka ce to in ta mutu ba zai iya rayuwa ba? Zai rayu, to a ɗauka mutuwa ta yi. Wasu suka ce ai akwai tausayi, ko dabba ce fa an hana a raba ɗaya da uwa, dabba sabuwar haihuwa, akuya ko tinkiya, shari'a ta hana ka kai ta kasuwa saboda kana cikin talauci, ka ce a saida uwar a baka ƴaƴan, bai kamata ba ballan ta na ɗan adam. Daga nan nake kira ga waɗanda fushi yake sa suke sake matansu, sai mutum ya saki matarsa tana jego, kuma ya je fisge jaririn. Ko yau ɗin nan sai da aka yi min batawa, wata suna ta tafka shari'a da mijinta, daga haihuwarta wani rikici ya sa su ya shiga tsakaninsu, ya ce ya sake ta kuma ya je kwaci jaririn. Ana ta siyo madara a shago da uwarsa saboda fushi, ka bar uwar ta shayar da shi mana, daga baya in yi wayo ka je karɓi kayanka, ba daidai ba ne, wannan kuskure ne. Duk yanda ranka ya ɓaci don ka sake mace, ka bar mata ɗan jaririn, sai dai in ita ta wullan maka da shi, in ita ta wullo da shi ma, ka ce ta yi haƙuri ko biyanta za ka yi ya sha nonon uwarsa. Amma yanzu wallahi abinda ake yi, kuma har abinda zai bakanta maka rai, wai har a kawo kes ɗin wajen alƙalanmu, wai har alƙali ya tsaya yana ta wani dogon turanci da wani dogon bincike, bai dauki ɗaya ko ɗaya ba uwar ba. Ai ɗan jaririn ake dubawa, duk fushin mijin, duk damuwarsa, sai a maida yaro ga uwarsa ta shayar da shi. Duk rikicin da za a yi ma, bayan ta gama shayar da shi nono, shi kan wannan ya tsira, ai shikenan sai a zo a san ya za a yi. Kuma Annabi ya ce almar'atu ahaqqu bi waladiha ma lam tankihi, mace ita tafi cancantar ta riƙe ɗanta bayan an rabu, matuƙar ba ta yi aure ba. Yanda zancen yake shine, duk mutumin da ya rabu da mace kuma akwai ɗa a hannunta ko ɗiya, wa ya fi cancanta? Uban ne zai riƙe ɗan ko kuma uwar? Uwa za ta ci gaba da riƙe yaro, ana kula da ita, ana taimaka mata, matuƙar ba ta yi aure ba. Idan ta yi aure, kaga ɗa ya yi ƙwari, za ta iya rabuwa da shi, to nan ubansa zai iya karɓansa, don kada a je a kai masa ɗansa wani wuri da za a cutar masa da tarbiyyarsa. To duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata gaskiya mu rinƙa kula. Shikenan a wata riwaya ta zo ta ce, ka duba tsoron Allah matan nan, tana haihuwa sai ta dawo ta ce ya Rasulullah gani na dawo yi shiru yace to je ki ki je idan kin gama shayar da yaron ya fara cin abinci ki dawo ki same ni tana fa ce masa nayi zina ne kai min rabo ka tsarkake ni kan na mutu da laifin wannan zina ta tafi ta je sai ta ba yaro nono kaga wannan yana nuna mana cewa annabi yana da tausayi mu ma ya kamata mu zama masu tausayi duk lokacin da uwa aka samu matsala a bar mata danta a hannunta a bar mata diyarta a hannunta kamar akuya ce ta haifi yaya jarirai ka kwace ba daɗi to duk inda mace ta kai da rashin mutunci ko ta yi maka rashin kirki ka yi haƙuri ɗan dai nonon dai ka bari ya sha nonon uwarsa Allah ta ce mallam sai da ta gama shayar da yaro har ya fara cin abinci kawai sai ta taho da shi ta ba shi gurasa yana murza gurasan nan a baki yaron nan yana rike da gurasa yana ci sai ta ce ya Rasulullahi gani na dawo yace ba na ce sai ya fara cin abinci ba ta ce gashi yana ci imani ne ko ruta shikenan manzo Allah ya ce ta ku kama ta shirya ta yanzu za mu jefe ta a shi wannan mata malam matar mai aure ce mace ce mai aure fa shuddat alaiha siyabuha thumma amara biha farujimat annabi ya ce ku daure ta da kayan jikinta saboda mace ce ba za a kwabe ta ba wannan shine yanda ake rajamu yanda ake stoning yanda ake jefe mutum sai a daure ta da kayanta a jikinta a daure ta ko a haɗe ta a jikin wani itace a yi ta jifanta malam sai ta mutu ko kuma a tona rami sai an binne ta iyaka faɗarta ko shi sai an binne shi iyaka faɗar shi a binne shi yana cikin ƙasa iyakan ne kawai sauran kaga ba abin da zai yi kawai sai a ce a yi ta jifanta sai an ga kan ya yaka ya mutu idan wannan yana nuna wani abu in kun ji zafin hukuncin to ku cina illar zina jama'a wannan fa shine hukuncin mutum mai aure da ya taba yin zina sau daya al'ummar annabi wannan fa shine abinda Allah ya tanadar ga mazinaci a jefe shi kuma haka din annabi ya dabbaka wannan hukuncin ya tabbatar yau inda za a samu wani mazinaci inda za a yi shari'ar musulunci abinda alƙali ya kamata a ce ya ce a yi a kai shi fili a tona rami a binne shi a bar iyakansa a yi tattibansa da manyan duwatsu sai ya mutu daga baya a tone shi a je a binne shi a turbuɗe shi in mace ce haka ne amma yau ka duba yadda aka mai da Zainab ta kai ta kawo ba akwai wanda in jifa ne ya kamata a jefe shi ya mutu ya dawo sau ɗari ya mutu ya dawo ya mutu ya dawo ya mutu ya dawo wallahi malam yanzu mace za ta gaya maka cewa ta kama mai gidanta yana zina akwai wanda kwanan nan ku yi haƙuri ana gaya mana abubuwan da hankalin ba zai ɗauka ba akwai wanda kwanan nan ta kira ni ta ce malam wallahi mijina mazinaci ne kuma ya san na san iya zina na yi masa magana ya ce ke ma ki je ki yi shi ne ta kira ni to yanzu malam ya za a yi na ce ai laifi ya yi ke ma kya zo kira ma da laifi ba inda za ta yi ubanta ya mutu uwarta ta mutu ta ce wallahi malam in na fita ba inda zan je malam ka duba yadda maza suke kullawa mata bakin ciki malam ka dauka wannan kanwar ka ce ka dauka wannan yar ka ce ka dauka wannan mahaifiyar ka ce take auren mutumin banza irin wannan mutumin ta ce malam ba shi da lokaci na malam sanannen abu ne mata yan mata akwai wanda a cikin gidanta ta kama shi yana zanan ba wai wani wuri ba ku yanzu kuna karanta wannan a littafi ne kuna ganin babban abu ne su ba su dauki zina komai ba ta ce daga fita zan je unguwa kafin na dawo kudin jikina ya bani sai na dawo gidan nan na tarar da mutumin nan da yar makociya yar makota yarinya budurwa yar makota da ita yake lalata a gidansa tace kuma mallam abun bakin ciki a kan gadona neman mata maza masu neman mata bila adadin da masu neman matan abokanan su da masu neman makota da masu neman yara ƴan mata ƴan makarantu ƴan jami'o'i da masu neman ƴan kanana ƴan da masu neman kai to kaji in dai shari'ar musulunci ne in dai alkali zai hukunci da abin da Allah ya ce duk wanda aka kama shi yayi zina to ga abin da za a yi masa kun wala abin tausayi akan harkar zina kaji da kyau duk mutumin da ya zina da wani da wata insha Allah sai an yi da diyarsa kai da yawa ko kai kadan sai dai in kana so ka kafa wa matarka doka ka ce kar ta yadda ta fi amince kuma duk islamiyyar da ka sata duk kamewar da zaka yi ka ja mata bala'i sai wani ya zo ya keta alfarmanta manzana zuniya bihi walau bi khifari darihi duk wanda izina sai an yi zina da nashi ko da aka tangar gidan shi ne duk wanda ilalata yar wani wallahi sai an lalata yarsa ko uwarsa in ba shi da ya ko kanwarsa ko kuma ɗansa sai ya ji ya maimaita ya yi wannan barnar wannan kadai bai isa ya sa mutane su kare mutuncin kansu da na iyalansu ba yanzu sai an ja maka aya an ja maka hadisi yau da gobe ba ta ishe ka bala'i ba ka cuci 'ya'yanka wani yana wannan ɗauke-ɗauken da bin mata ana ta kawo masa matan banza watar ya buga mota ya tafi wani gari ya je zauna a hotel ya shiga cikin abokanansa haka suke zuwa a je a kawo musu mata mutum fa kawai malam saboda iskanci a irin na ƙasar nan mutum sai ya je kama hotel mai tsada kawai ya yi waya a kawo masa 'yan mata yanda ka san aje a kawo mutum ka zaga sashiya haka ake zuwa akwai 'yan kawalai su kuma marasa albarka mutanen banza kazaman mutane su kuma aikinsu su fita su nemo matan banza a gari a waya za a turo ma kala-kala irin wanda kake so ya je ya saki jiki ya kwanta yana jiran za a kawo masa matan banza ana shigowa sai aka kawo masa 'yarsa budurwa wallahi tana shigowa sai ta gani ya ce momi ta ce ba sai ya faɗi ita ta fito shi ma ya fito dan uwa da yake gaya mu magana ya ce malam daga nan mutumin ne ya ce insha Allah ya daina zina a rayuwarsa garinsu fa ya bari ya tafi wani gari ashe garin da ya je ɗin akwai 'yarsa a university tana karatu tana fitowa good evening Allah turawa ya kamata su canja wannan good evening ɗin wallahi a garin ɗauki-ɗauki da duba sakayyar Allah aka ɗaukan masa 'yarsa aka kai masa ita to in ba sa'a aka yi ba wata ran 'yarsa za a ɗauka a kai wa abokinsa da shi da ɗan bariki ɗan uwansa da suke barikin za a ɗauki 'yarsa a je a kai masa shi bai sani ba da haka idan kana tona to ka san irin ramin da za ka tona inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid annabi yace ku nade ta suka nade ta ku daure ta shine fa shuddat ay jumi'at atrafuha yace duk inda tsiraicin ta zai iya bayyana ku rufe ku sa mata tsumma ku lullube ta akai haka din yace ku ta jifanta sai ta mutu kai jama'a gaskiya zina mummunan abu ne malam ka duba wannan matar fa ta fazo tun kafin ta haihu aka ce ki je cikin haihu ha ta je ta haihu ta dawo aka ce to saboda tausayin ɗanta kar a raba ta da ɗanta aka ce ta je ta ci gaba da shayar da shi sai da ta shayar da shi ta yaye shi ta dawo da shi amma duk da haka dan a nuna maka hadarin zina wallahi sai da annabi ya mata hukunci tana faduwa tana mutuwa shikenan sai kuma sabon labari yazo ya za a yi da ita sai annabi ya ce ya za a yi da ita mu za mu yi mata sallah to Allahu akbar anan gurin akwai wani fikihu da zamu dauka annabi ya ce yayi umarni a je a jefe ta kun ga anan ba a yi gayya ba kenan kuma ba buƙatar sai an je an gani ina fata ana fahimta wannan shine dalilin Imam Shafi'i a mazhabarsa a idan za a jefe mace ba sai an je an kalla ba kawai wanda za su jefe ta su je jefe ta kuma shi imam ba sai ya je ba la yalzamu al-imamu hudurur rajim ba dole bane sai ya halarci jifa din ba shaidu ma ba sai sun je ba imam abu hanifa da imam amr suka ce a'a imam shugaban al'umma dole ya je wurin kuma shi ne ma zai fara jifan inda an tabbatar da tayi ikirari din kuma wannan yana nuna mana ashe ana aiki da ikrar compensing mutum ya tabbatar ashe koda ba shaidu a zina in mutum da kansa yayi da'awar yayi wani ne yazo ya ce ni barawo ne jama'a ni ina sata nayi kaza ai mai hukunci wani yazo ya ce shi mazinaci ne to ai mai hukunci al-iqraru sayyidul adilla yin tabbatarwa ikirari shine shugaban dalilai ga baki daya ya zo daga hujjar malamai da su Imam Ahmad da Abu Hanifa suka ce sai ya halatta suka ce annabi ya jefe gamidiya kuma ya je wannan wata mata ce ita ma sunanta gamidiya ita ma zina ta yi to annabi ya yi amfani da dutse ya jefe ta kenan shugaba zai ji kuma ba laifi bane in shaidu din sun je summa sallallahu alaiha sai annabi kuma ya zo ya ce a sata a sahu azan mata sallah yi mata sallah a mazhabar Imam Shafi'i da sauran malamai cewa a samu liman na gari da mutane masu falala su zo su yi mata sallah me yasa saboda ai ta tuba yi yanzu ai ba za mu ta kallon mai zina ba yi daga aka jife ta an wanke ta daga wannan zina to tunda ta zama clean ta zama musulma kwarai to me zai hana limamin gari ya zo yi mata sallah me zai hana shugaba malami ya zo yi mata sallah ina fata ana fahimta yawwa dan haka sai a je a yi mata sallah kuma a yi mata addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi to sannan sai kan Umar ibn Khattab sai ya ce ya rasulullah tusalli alaiha wa qad zanat ku tusalli alaiha ya rasulullah qad zanat yanzu wannan matar zaka zo kai wa sallah bayan mazinaciya ce ta yi zina abin da ya kamata ka watsa kashin ta ka rabu da ita kai banza da ita kuma da kanka yau ka zo kai mata sallah sai manzon Allah yake ce a laqad tabat tawbatan law qusimat baina 70 min ahli almadinati li wasi'atuhum yace kai Umar ai wannan matar ta yi tuban da tuba mai kyau original tuba tabbas tubar da za a raba wa mutum 70 wallahi tuban wannan matan guda ɗaya ya ishe su ai ku kai ma ka san ta yi tuban gaskiya yace to yace ya Umar to me ya amfanin tuban nata in bayan ta yi wannan tuba kuma in kyamace ta kun gane shi manufar Umar yanzu matar da ta zo ta ce ita ta yi zina ta tabbatar wa kanta cewa ta yi zina ya rasulullahi ka zo kai mata sallah sai annabi ce ai wannan tuban nata ba ma local tuba bane ba ai tuba ne da za a samu mutane 70 a raba musu tsakanin su wallahi wannan tuban nata ya ishe su lakafatum kenan fi rafi asami ina a wata riwayar manzon Allah yake cewa a riwayar Imam Tabarani yace laqad tabat tawbatan law tabaha ahlul madinati la qubila minhum, ta fai tuban da mutanen gari gaba daya, duk kauye duk gari gaba daya, duk Kano gaba daya za su yi irin wannan tuban, wallahi za a karba ita kadai wannan tuban da za a raba mutanen garin Kano ko wani gari Madina babba da ya ishe su. Wahal wajadta afdala min anjadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla, yo kai Umar akwai wani abin da yafi da ka samu sama da wannan matan ta bada kyautar kanta ga Allah a kashe ta, ta fasan cewa hukuncin mazinaci muhsini wanda ya taba yin aure fa kisa ne, ta bada kanta ga Allah tace ta yadda da hukuncin Allah a tsarkake ta. Sannan kuma in zo ba zan mata sallah ba, rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam An-Nasa'i. Wannan hadisi yana mana bayani akan muhimmancin tuba mai kyau, kuma yana nuna mana ashe tuba yana kankare zunubi, yana kankare laifi, sannan yana nuna mana tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yana nuna mana ashe Allah yana karban tuban bawa idan yayi tuba ta kwarai. Abu na ƙarshe, wannan yana nuna mana ashe zina babban zunubi ne da ya kamata ka sani, kabira ne min kaba'ir zunubi da ya kamata idan kana yi ka tuba, ka daina yi, ka daina yi. Da ta kai ga mutum zai zo yana aikata zina, sai a je a yi ta ɗebo ‘ya’ya ana kawowa gidansa ana jefarwa, haka wani aka yi masa bini-bini bayan wasu ‘yan watanni, sai wata mace sai ta kawo ɗa sai a wulla masa a gida, daga ina sai a ce ai ɗansa ne na gari kaza, ‘ya’yansa sai ta rikice su ce su ba ɗan uwansu ba ne, a ce wallahi na ubanku ne. Dan duk karuwa in ta yi karuwan cinta, in wani ya mata ciki, in yaro ya girma, to ɗaukansa take sai ta nemi ubansa ta jefa mai saboda responsibility ta biya mai kuɗin makaranta. Wani yana faɗa yana cewa wallahi a garinsu akwai alaji wane-wane, fiye da rabin ‘ya’yan gidan duk ba ‘ya’yan sunna ba ne, tarkace ne kurun an zo an tara su a gidan, wacce ta kawo a ajiye, wannan ma ta kawo, matan gidan su haɗa da nasu, kuma haka za a zo in ya mutu su haɗu su ci gado gaba ɗaya. Ko kunya ma baya ji, kai ne kake wani kunya, kai wani ustaz kana jin tsoron Allah, shi bai damu ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah azurta mu da tuba da munanan ayyukan da muke aikatawa, Allah ka yafe mana. Wa bihadhal qadri kifaya, wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.